sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC da safiyar yau Alhamis 24 ga watan Oktoba shekarar 2019 akan mitoci 19.31.49 da kuma 60 a jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM Dalol FM da kuma Niya sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana kuma za iya kama mu a Alpha Radio dake Kumasi yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a kode yaushe a voahausa.com ko sashenhausa.com Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun waye gari lafiya Zahra Aminu Fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai
to Amurka ta ce za ta fice baki ɗaya daga Siriya domin kaucewa ci gaba da zubda jini da ake yi da ɓata dukiyoyi a kasar Ɗan jam'iyyar Democrat da ke jagorantar binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaba Trump sun buƙaci ma'aikatar harkokin wajen ƙasar da ta saki wasu muhimman bayanai da suka nema a miƙa musu. Shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai na duba yiwuwar ƙara tsawaita wa'adin ficewar Burtaniya daga tarayyar.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar tsaro ta farin kaya a jihar Adamawa arewa maso gabashin Najeriya ta ce dubun jagoran wani gungun masu yi wa kananan yara fyaɗe a Yola ta cika.
Alhukan mun asiri a roƙa mun wannan kotu mai alfarma kun ma yanke min waranti za a yi a taimaka ina da yara a gida a rufa mun asiri a yanke min daidai da yanda aurena ba zai salwanta ba a rufa mun asiri.
Haka kuma za ku ji cewa a jamhuriyar Niger kungiyar likitoci masu kwarewa ta musamman ta shigar da ƙara a gaban hukumar yaƙi da cin hanci da ƙasar domin ta bincike almundahana da ake zargin ta yi katutu a ma'aikatar kiwon lafiyar ƙasar.
Mutane marasa lahiya na Niger da ake hidda aje a kai su an musu magani a waje ana wata kumbiya abunda in aka hidda mutum ana ayin mai maganin a miliyan uku ko miliyan hudu sai ku ga a yi facture ta wajen miliyan goma sha.
Haka zalika Grace Alheri Abdu za ta gabatar da shirin domin iyali amma kafin waɗannan duka sai kun sha labaran duniya.
Ko jama'a assalamu alaikum. Amurka ta ce za ta fice baki daya daga Siriya domin kaucewa ci gaba da zubda jinin da ake yi da ɓata dukiyoyi a kasar wacce yakin ba sasa ya daidaita tunda an riga an yi galaba akan mayakan ISIS da suka ayyana kasar a matsayin daular su. Shugaban Amurka Donald Trump ne ya bayyana matsayar ajiyar Laraba yana mai cewa lura da shirin tsagaita wuta da aka cimma tsakanin Turkiya da mayakan kurdawa da Amurka ke marawa baya are musu gabashin Siriya. Na ci gaba da gudana lokaci yayi da za a bar wasu wato za a barwa wasu dawainiyar samar da zaman lafiya a kasar. A ranar Talata ta gabata Turkiya ta ce ba ta ga dalilin da zai sa ta ci gaba da kai harahara akan kuɗawan ba bayan da Amurka ta sanar da ita cewa kuɗawan sun janye a yankin. Lamarin da ya sa shugaba Trump ya dage takunkumin da aka kaba wa Turkiya dalilin harharan da ta kai.
I've therefore instructed the Secretary of the Treasury to lift all sanctions imposed.
Yace na ba sakataren baitul malin Amurka umarnin ya dage takunkumin da aka saka wa Turkiya a ranar 14 ga watan nan sai dai idan har wani abu na akasi ya gita. Yan jam'iyyar Democrat da ke jagorantar binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaba Trump sun buƙaci ma'aikatar harkokin wajen kasar da ta saki wasu muhimman bayanai da suka nemi a miƙa musu. Wadanda ke da alaka da zargin tursasa a ƙasar Ukraine da shugaba Trump ya yi na ta kaddamar da bincike kan abokanin hamayyarsa domin hakan ya taimaka mai a siyasance. A cewar 'yan majalisar wakilan ƙasar ma'aikatar ta rike wasu sakonnin email da na test da kuma wasu sakonnin waya da ke da alaka da binciken da suke yi. Shugabannin wasu kwamitocin majalisar uku da suka hada da Adam Schiff da ke kula da kwamitin tattara bayanan sirri da Elliot Engel na kwamitin harkokin wajen Amurka da Caroline Maloney. Da ke sa ido kan duk wani bincike da sauran kwamitocin majalisar duk sun ce bayanan da suke nema daga ma'aikatar harkokin wajen Amurka na da muhimmanci a binciken da suke yi. Sai dai shi shugaba Trump ya jima yana musanta cewa ya aikata ba daidai ba kan wannan zargi da ake masa. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai na duba yiwuwar kara tsawaita wa'adin ficewar Burtaniya daga tarayyar bayan da ƴan man jam'iyyar wato ƴan majalisar dokokin ƙasar suka haifar da turnuki a yankurin da Prime Minister Boris Johnson ke yi na ganin ƙasar ta fice daga kungiyar a ranar 31 ga watan nan na Oktoba bayan da ya sha alwashin barin tarayyar a ƙarshen watan nan ta kowane hali. Prime Minister Johnson ya kudura aniyar ganin an yi sabon zabe inda yake jawabi a gaban ƴan majalisar wakilan ƙasar a jiya Laraba. Ya ci gaba da nuna fatan ganin Burtaniya ta fice daga kungiyar ta EU a ƙarshen wannan wata.
I don't think the people of this country want to delay. I don't want to delay.
Yace bana tsammanin al'ummar wannan ƙasa za ta so a samu jinkiri. Ni ma bana son jinkirin. Na kudura aniyar ganin mun kai ga gaci, amma ya zama dole mu jira mu ga shawarar da kawayenmu na EU za su yanke a madadin mu. Andai tirsasa Prime Minister ne da nemi kungiyar ta EU ta ƙara wa Burtaniya wa'adin ficewar duk da cewa ba hakan yake so ba. Labaran da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahotanni daga Botswana na cewa masu kada kuri'a sun kai har yammacin jiya Laraba suna bin dogon layi domin jefa kuri'unsu duk da cewa an rufe rumfunan zaben. Hukumar zaben kasar ta ce ta ba mutanen da suka riga suka shiga dakunan jefa kuri'un damar jefa kuri'unsu, amma waɗanda ba su kai ga shiga dakunan ba an dakatar da su daga kofa. Wannan shine karan farko da matashiya Sabunene Pempeng ta kada kuri'arta a zaben na Botswana.
I've just voted in Botswana and I really appreciate the way things went. The queues yesterday.
Tace ban jima da kada kuri'ata ba, ina so na nuna gamsuwa ta kan yadda aka tsara komai. Layuka sun yi tsayi, amma dai an yi komai cikin lumana. Nan dai da kwanaki biyu ake sa ran hukumar zaben ƙasa ta IEC za ta bayyana sakamakon zaben wanda aka kara tsakanin shugaba mai ci Mokgweetsi Masisi na jam'iyyar BDP da abokin hamayyarsa Duma Boko na jam'iyyar adawa ta UDC. Tsohon jami'in tsaron Isra'ila Benny Gantz da jam'iyyarsa ta Blue and White Party sun bayyana aniyarsu ta kokarin kafa gwamnati bayan da Prime Minister Benjamin Netanyahu ya bayyana a ranar Litinin cewa ya gaza yin hakan. Dama shugaban kasar ta Isra'ila Robert Rivlin a hukumance ya yi wa jam'iyyar ta Blue and White Party mai matsakaicin ra'ayi ta yin kafa gwamnatin haɗakar wacce za ta haɗa kujeru 61 a matsayin mai rinjaye a majalisar dokokin kasar da ake kira Knesset. A halin da ake ciki, jam'iyyar ta Blue and White Party na da kujeru 33, wato kasa da kujeru 35 da ta samu a zaben da aka yi a farkon watan Afrilu. Zuwa yanzu an ba jam'iyyar kwanaki 28 ta nemi haɗin kan ƙananan jam'iyyu domin kafa gwamnatin haɗakar.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. Yayin da matsalar kyade ke ƙara ƙazanta a wasu sassa a Najeriya, rundunar tsaron farin kaya ta Civil Defense a jihar Adamawa ta ce ta yi nasarar bankaɗo mabuyar waɗannan ɓatagari da ake zargin suna addabar al'umma, yayin da jami'an 'yan sandan jihar suka tabbatar da kai tsumame a wani gidan tsare kangararru inda ake zargin ana tsare jama'a ba bisa ƙa'ida ba. Wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da ƙarin bayani.
Yayin da wannan matsala ta faɗi ke ƙara ƙazanta tamkar wutar daji a Najeriya, rundunar tsaron farin kaya ta Civil Defense a jihar Adamawa ta samu nasarar wajen bankaɗo mabuyar waɗannan ɓatagari da ke addabar al'umma. Na babanin shine cafke jagoran wasu magidanta da suka kware wajen yi wa ƙananan yara fyaɗe a Yola, inda dubunsu ya cika. Nuruddin Abdullahi shine ma komandan rundunar tsaron ta Civil Defense a jihar. Yace wanda aka kama mai kimanin shekaru 30 da haifuwa Muhammad Babangida an kwa cafke shi ne yana wata ƴar shekara 9.
Wannan mutumin wanda yake da suna Muhammad Babangida dan shekara 30 mazaunin Damari Ward a Yola Town. Mun aka tura yarinya a asibiti domin a auna lafiyarta da kuma mu samu rahoto na asibiti. Saboda haka yanzu mun samu report na asibiti din, yanzu za mu kai shi kotu ta hanyar shi wannan DPP, wato hukuma ce wadda take gabatar da kararraki na al'umma.
Shi dai Muhammad Babangida wanda aka kama ya ko bai da dama su nema kamar haka.
Ni kuma wallahi ban taba ba kuma wannan karon na taba mun ban ya tafi da ni. A rufa mun asiri, a roƙa mun wannan kotu mai alfarma, kuma yanke mun waranti za a yi a taimaka ina da yara a gida, a rufa mun asiri, a yanke mun daidai da yanda aure na ba zai salwanta ba, a rufa mun asiri.
Gashi na ƴar wani ne kaiwa, kai zaka so ai da naka?
Ba zan so haka ba, ni ma ban san hakan za ta iya faruwa ba. Wallahi wacce nan da idan ma ban san hakan za ta iya faruwa ba. Wallahi
baya ga batun fade a wata sabuwa ko jami'an yan sanda a jihar su kai wani samame a wani gida da ake tsare kangararru inda ake tsare da jama'a ba bisa ka'ida ba. Yayin wannan samame an kotsilatar da mutum 15. DSP Suleiman Yahangroje da ke zama kakakirin na yan sandan jihar ya koyi min ganin haka game da wannan batu.
To abinda ya faru dai mun samu rahoto cewa akwai wani wuri a can wurin Hausa inda ake tsare wasu mutane a daure su a sunan horo, kuma amma a bayanai an ce akwai cin zarafi da kuma rashin kula irin na lafiya da kuma rashin cin abinci. To da aka je Allah cikin ikonsa aka samu mutane kamar 15 wanda suke daure a cikin sarka, sannan aka dauko su, sannan kuma aka samu mutane hudu masu aikata irin wannan abin. To yanzu dai an kawo su suna headquarter na rundunar yan sanda inda ake gudanar da bincike.
To ne mataki za a dauka?
To za a gudanar da bincike, idan an gama bincike duk abin da doka ya tanadar za a dauka domin tabbatar da kare haƙƙin bil'adam.
Kakacin yan sandan jihar Adamawa kenan DSP Suleiman Groje. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz. Yanzu kuma za mu koma jamhuriyar Niger, inda kungiyar likitoci masu kwarewa ta musamman ta shigar da kara a gaban hukumar yaki da cin hanci ta kasar domin ta binciki almundahana da ake zargin ta yi katutu a ma'aikatar kiwon lafiya yayin fitar da masu cutar kansa zuwa kasashen wajen neman magani. Wakilin muryar Amurka a Yemen, Suleiman Munibarma, ya aika mana da karin bayani.
A taron manema labaran da suka kira kwararrun likitoci magoya bayan kungiyar SMS sun yi tirda abin da suka kira take-taken hukumomin kiwon lafiya sakamakon tursasawar da suka ce ana yi wa abokan aikinsu a nan Niger, kamar yadda abin ya faru a baya-bayan nan da wata kwararriyar likitar cutar daji Dr. Dile Ismuha. Dr. Nafisa Naneto kusa ce a kungiyar kwararrun likitoci.
A kwanakin baya in kuna tune ta hito ta yi wata magana ta ce mutane marasa lafiya na Niger da ake hidda aje a kai su a musu magani a waje. Ana wata kumbiya-kumbiya, ana wata ƙasa. Misali, abunda in aka hidda mutum ana ayin mai maganin a miliyan uku ko miliyan hudu, sai ku ga a yi fakcir ta wajen miliyan 10. Kenan kuɗin nan ana ayi amma mutum biyu mutum uku magani. Dukkan mu duk mun san wannan ha.
Tuni dai kungiyar ta SMS ta shigar da ƙara a gaban hukumar yaƙi da cin hanci ta Halsiya domin ta binciki wannan al'amari, inji sakataranta Dr. Zabairu Kwanguize.
Tun harin da an ka kawar kawo sai ce wannan evacuation, mun ka ce to mu ba mu wani cece kuce, mun ka ta can gidan Halsiya ta duba ta gani, mu ne likitocin muke takardun muke gani yan malati, za mu taimaka duk abun da muka sani za mu hadi a samu a gaskiya inda take a gani eskwe lalle kudin Niger ana bata ta ko ba ake gabata ta. Waɗanda ake aikowa kasashen waje a yi musu magani ana ga aika su wurin da ya kamata ko bai kamata ba. Wato ko rubutawa ita hukumar yaki da cin hanci wasika kenan akan bukatar ta gudanar da bincike. Mun rubuta mata wasika, sun kire mu, sun saurare mu, muna jira yanzu a gaba ko me zai faru.
A karon farko tun bayan tasowar wannan takaddama, ofishin ministan kiwon lafiyar al'umma ya mai da martani ta hanyar taron manema labaran da maga takardar ministan Abashara Nau ya kira a jiya Laraba. Illo Muhammadu na daga cikin shika-shikan ofishin ministan kiwon lafiyar al'umma.
Da kanta ta je ta nemi a bata yancin ta je ta aiki cikin kinan kungiya mai zaman kanta, kuma aka bata wannan yancin ta je ta yi wannan aikin. Daga baya ta zo ta tambaya hospital a yi mata kwantara saboda ta aiki cikin hospital. To lokaci ya kai na hospital ta sa aka sai da wannan kwantaran bisa ga abinda kuma in ce doka ta bara ta kasa misan kiwo lafiya ce a dawo wannan gidan likitan babba in dai lalle lalle ɗin marati ake ma aiki
yanzu dai hankalin ƴan Niger ya karkata wajen hukumar yaki da cin hanci ta halsiya domin jin abubuwan da rahoton binciken ta zai kunsa Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Gaida Sule Mumuni Barma. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon yana ci a karfe 1:16 na dare ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka hoiwa.
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan kuna tare da mu a shirin domin iyali ya kawo muku labarin wasu masoya a gusau babban birnin jihar Zamfara waɗanda tsananin soyayya ya sa budurwar zubawa kanta fetur da cinnawa kanta wuta sabili da saurayinta ba shi da halin daukan nauyin auren su abinda ya sa ta yi mummunan kuna to sai dai burin masoyan da ma duk waɗanda suka ji wannan labari na daurawa masoyan nan aure ba zai cika ba Sabili da Aisha ta cika jiya da safe a babban asibitin Gusau inda ta yi jinya. Ga hirar da suka yi da abokin aikinmu Murtala Faruk Sanyina lokacin da take jinya.
Aisha sanu?
Yawa.
Aisha ban sani ba kina ai dan ban labarin abin da ya faru haka?
Abin da ya faru shine to kaddarori dai ne dai in abin da Allah ya rubuto ma tun harko. Kun tsuhan ga komai yarancinka. Ko da za ka mutuwa ne da abin da Allah ya rubuto tun harko. Shi ya faru karshiya kuda za ka mutuwa ne kun gare abu kaddarori ne kawai dai a shana da hasa mu kaina da fitur ba wanda hasa wanda kone ne ni ne suko ne kaina
halin me ya bata miki ne to hake kai kone kanki
kun dani wa ma azautar za ta kama ni haka ba
ana cewa ke aikata hakan ne saboda watakila an ce masoyinki Umaru ba shi da wato halin da zai abin menene gaskiyar labarin
I haka ne. Iran ka sai I haka ne. Saroyi na ne. Yana suna. Kuma ni ma ina suna. Sai an ka ce bir abin aure na. Ni kuma na sai na da sana'a ta. Kuma ya tabbatar man da cewa Allah ya siya aure ni. Amma rudde da wanga abu kaddarori ne kawai.
To yanzu watakila an ce Umar ya amince cewa ko anan inda kike zai iya auren ki ya kike ji a ranki
iya kana an ka ce dan ko ranar da wani fina din ana ga mai ko shi ce an kai serious kuma sai an kai mai karin ruwa
ku sanu Aisha Allah ya sauke
ai na gode
yanzu duk da yake yanzu kina kwanci a garin asibiti amma menene fatan ki
menene fatana Allah ya bani lafiya shi ne ka kuri yanzu
Yeah.
Labarin rasuwar Aisha shirin domin iyali ya garziya zuwa gidansu inda muka yi hira da kawunta wanda shine yake matsayin uba a gare ta.
Sunana Alhaji Aminu Muhammad Albarkawa, ni adda aikin kula da yari na har zuwa yanzu ga halin da ake ciki. Ni ne matsayin mai rikonta. To alhamdulillah sai ne mu Allah godiya da sauran jama'a da suka yi kokari suka yi mura gudunmawa na arziki da wanda bai sa hidima cikin Aisha ba na arziki. Wasu sun tafuka da addu'a, wasu sun zama da kuɗi, wasu sun zo sun ganta. Muna godiya da dukkan jama'a kai ba musulmi ba har cirinta. Muna godiya gare su Allah ya saka musu da alheri. Abinda suka yi muna godiya gare su Ubangiji. Allah ya nemi su sakamako na alheri da gidan aljanna. Allah duk abinda wani ciro da aka bamu Allah shi ne musu da alheri. Darajar alƙur'ani da ku ɗan jarida muna godiya Allah ya saka muku da alheri. Domin ku kuka yayata duniya ta jiya kuma aka bamu gudunmawa. Kuma yanzu muna neman ku kare yayata duniya Allah ya ake yayin nan. Kuma muna son duniya ta san lallai wannan yari a dai kowa ya baki ya kai. Amma lokaci ya yi alhamdulillahi Allah ya ake abinta kuma muna godiya Allah shi muka rahama. Allah ko da ɗaya kuma Allah ya saka mai da alheri.
Shi wannan yaro ya samu labarin rasuwarta?
Wallahi fata halin da yake domin da abin da ya faru yaron da bai tsuma sai da aka yi karin ruwa. To yanzu da wallahi ni dai ban ga yaron ba ko ya ji ko bai ji wallahi ban sani ba. Domin yaron ya ce yana so a daura mai aure da ita tun yanzu kafin ma ta baro gado ya zan madadin ta jinya. Ya isa da halin da ake yanzu da lokacin da masu cikin da lafiya. Kuma ga Allah ya nashi wallahi muna godiya ga jama'a.
Na'am, to yanzu menene shawarar ka musamman ga ƴan mata da uwaye gaba daya akan wannan al'amari haka da ya faru?
To abinda ake shawara ta ga ƴan mata da kuma uwaye mu uwaye mu ya koyi abinda duk yayin da kike na so mu hakuri mu bayan Allah shi kai da arziki da talauci duk na Allah ne. Kuma ƴan mata su dai daukar doka da hannunsu su rika kiran domin mu uwaye muna da na gabatan mu. Akwai kakanni, akwai uwayenmu, akwai manyanmu wanda ya kamata in abu ya faru a ga kamar mun kan gari to a kira mu ga manyan namu. Ko da babu da uwa a kira mu a ce ina son wanki ina son wanki ina wanki ina son wa ina son wani amma dai abin ya gagara dan Allah a kira babana a ga na ni daura mu aure da wani yayi da haka an kai damu abin yayi wa mu lafi wallahi nayi nadama kware kware nayi nadama nayi nadama kuma neman Allah ya yi muna kurakuren da muka yi su gita cikin tsakanin mu da wannan yariya
yunkurin da muka yi na jin ta bakin ummar saurayin Aisha bayan rasuwar tata ya ci matura. Sai dai ga bayanin da ya yi mana lokacin da take kwance a asibiti.
Ni zai faru wannan abu ban ji daɗi ba kuma tamkar cewa da kaina abu nan ne ya faru.
To yanzu sun farko ka gaya min shin yaya an ka yi har wannan al'amarin wataƙila ya faru haka?
To ranar da zai mun ga haɗu da ita da daddare zanen gida sun ce mana to mu zai harke da ke gida ni kuma sannan ne nan jama'a da daddare na zako ta hakuwa gida sannan ni ma sannan ne gida wasu aiki ban ma nan ne gida ana can wurin aiki sai aka kira ni an ka gaya mu abin da ka faru sai ni dawo gida sai ni gangaro da ni in je in ganta sai an ka kibari na ni ne na gane kawai an kai ne cikin gida. Ban san ko me ke faruwa ba.
Yaya dangantakar ku da Aisha ta fara?
Aisha ni dai yarinya ta ce kuma ina son ta tana so na kuma.
Kana niyyar ku yi aure ko wani abu makamancin haka?
Eh, ni ina da niyyar za a aure ta ko da ta ce ya buƙata saboda mai aure ta kina kada ce da cewa za a aure ta kuma sannan ni ban da zarahin da zan cewa za a aure ta. Nan kuma rabban da hargadi zane ko da mun kabu na kai amma ba nau bane mai shi ya an shi abu ne
wannan ne yasa ka je ka ce mata kenan ta yi hakuri ba za a yi auren ba kenan.
Eh, shi yasa nan je na ga mata hakan ga saboda ban da zarahin da zan yi ne shi yasa ko ba wani aiki gare ni ba da zan zuwa in dudu a lokacin da zan cewa zan aure ta.
To yanzu da wannan yanayi da ake ciki menene matsayin soyayya ku da Aisha?
Ni soyayya ta tana nan ne ga dan sunna tana da lahiya bisa da ba ta da lahiya yanzu ma ni na haifin ta bisa da sunna tana ga lahiya.
Yanzu mutane da dama sun wasu sun fara bayyana aniyar su ta taimakawa idan Allah ya ba ta lafiya ku yi aure. Shi kake nan akan bukanka na son ta domin ku yi wannan auren ko kuwa?
ni ina nan akan baka din ne za aure ta din ni koyo an gaci za daura mai aure da ita ina son haka nan ne yanga kuma ni zan ci gaba da jinyar ta har ranar da Allah ya ba ta lahiya ta warke
wannan lamari dai manuniya ce da yadda har yanzu a al'ada da waɗansu sharuɗa da iyaye ke gindayawa suke zama kadangaren bakin tulu ga sha'anin aure da zaman gida waɗanda ƙarshe duka suke shafar zamantakewar iyali da ci gaban ƙasa da fatan mutuwar Aisha za ta zama ishara ga iyaye abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai ku tare mu a shirinmu na mako mai zuwa inda zamu duba batun kananan yaran nan tara yan asalin jihar Kano da aka ceto a jihar Anambra kafin nan a madadin Mustafa Nasiru Batsari da Murtala Faruk Sanyina da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada kuma ta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com da alheri
kai mata sune duniya sune dadihin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza bayi muke
to madalla kafin mu yi sallama da ku ga labaran duniya a takaice
Amurka ta ce za ta fice baki daya daga Syria domin kaucewa ci gaba da zubda jinin da ake yi da bata dukiyoyi a kasar wacce hakin ba sa sai daidaita tunda an riga an yi galaba akan mayakan ISIS da suka ayyana kasar a matsayin dolar su shugaban Amurka Donald Trump ne ya bayyana matsayar ajiyar Laraba yana mai cewa lura da shirin tsagaita wuta da aka cimma tsakanin Turkiya da mayakan kurdawa da Amurkan ke marawa baya a arewa maso gabashin Syria wato tana ci gaba da gudana lokaci yayi da za a bar wasu wato wa wasu dawainiyar samar da zaman lafiya a kasar yan jam'iyyar Democrat dake jagorantar binciken dake duba yiwuwar tsige shugaba Trump sun buƙaci ma'aikatar kokin wajen kasar da ta saki wasu muhimman bayanai da suka nemi a mika musu waɗanda ke da alaka da zargin tursasa kasar Ukraine da shugaba Trump yayi na ta kaddamar da bincike kan abokan hamayyarsu domin hakan ya taimaka mai a siyasance a cewar yan majalisar wakilan kasar ma'aikatar ta rike wasu sakonnin email da na testes da kuma wasu sakonnin waya dake da alaka da binciken da suke da wato suke yi shugabannin kungiyar tarayyar turai na duba yiwuwar ƙara tsawaita wadin ficewar Burtaniya daga tarayyar bayan da yan majalisar dokokin kasar suka haifar da tarnaki a yunkurin da Prime Minister Boris Johnson ke yi na ganin kasar ta fice daga kungiyar ranar wato a ranar 31 ga watan nan na Oktoba bayan da shalwashin barin tarayyar a ƙarshen watan nan ta kowane hali Prime Minister Johnson ya kudura aniyar ganin an yi sabon zabe inda yayin da yake jawabi a gaban yan majalisar wakilan kasar a jiya Laraba ya ci gaba da nuna fatan ganin Burtaniya ta fice daga kungiyar ta EU a ƙarshen wannan wata rautani daga Botswana na cewa masu kada kuri'a sun kai har yammacin jiya Laraba suna bin dogon layi domin jefa kuri'unsu duk da cewa an rufe rumfunan zabe hukumar zaben kasar ta ce ta ba mutanen da suka riga suka shiga dakunan jefa kuri'ar damar jefa kuri'unsu amma waɗanda ba su kai ga shiga dakunan ba an dakatar da su daga kofa wannan dai da kwanaki biyu ake sa ran hukumar zaben kasar ta IEC za ta bayyana sakamakon zaben wanda aka kara tsakanin shugaba mai ci Makwesi Masisi na jam'iyyar PDP da abokin hamayyarsa Duma Boko
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai Solomon Abbo da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Daryl Smith ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
Afrique.